الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شرين دا ترى نيكو شرين دا ترى قوات الرجب إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دايار داري حدو دا أربعين دا بيار ودا تيدي دا قوم قوات بيو ميلادية تدبو بيو دا شرين دا حدو kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi Dau'il Kitabi was Sunna ma'ana littafin da yake karantar da mu yanda ake tarbiyantar yara ko yanda ake tarbiyantar yaya ta hasken alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne wallafa Dr. Abdussalam ibn Abdullah As-Sulaiman hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu game da abin da ya shafi alkunya wato sanyawa yaro alkunya alkunya ba sai mutun yana wato ya girma ya zama babba ba mutun yana yaro ma za a iya masa alkunya a ce masa abuwa ne ko ummu wance tun tana yar karama kuma balma an so yin hakan kafin wani sunan banza ko wani lakabi ya bi yaro tun yana karami to sai a yi masa alkunya kaman yanda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa kanin Anas dan Malik alkunya wato yace ya Aba Umair ma fa'ala nughair ko wato sunansa Abu Oye masa alkunya da Abu Umair kuma yaro ne karami dan haka wannan yana daga cikin abin da muka karanta sannan mun tattauna game da alaqiqa alaqiqa shine wato ragon suna ko kuma dabbar da ake yanka wa jariri ko jaririya idan ya kwana bakwai ko ta kwana bakwai wannan yana daga cikin abin da ya kamata ya kuma dace ga musulmi yayi wa ɗansa in an haifi ɗansa sunna ce kuma mai ƙarfi balma wasu cikin malamai suna ganin wajibi ne yanka wa yaro ragon suna in namiji ne inda hali a yanka masa guda biyu idan mace ce a yanka mata guda ɗaya ranar suna ranar bakwai kenan in ba a samu sukuni ko damar haka ba a iya yankawa ranar 14 ga wata sati biyu kenan idan shi ma Allah bai hore ba zuwa sati na 3 ranar 21 da haihuwar jariri to daga nan kuma kowane lokaci in ba a samu a sati na 3 ba to duk sanda ya sawwaka ya samu sai a yi lalle wannan hakika wato dabbar da ake yankawa yaro ranar suna to lalle tana da alaka da nagarta da kuma kirki da kuma ainihin wato abin nan din yaro Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu gulamin rahinatun bi haqiqati wato kowane jariri ko jaririya kamar an kulle ta an daure ta tana daga cikin wato an jinginar da ita da wannan abin hakika da za a yanka mata, mana kamar an yanka mata ragon suna ko aka yanka masa ragon suna, to kamar an fanso shi ne daga inda aka bada shi jingina. To wannan hadisi malamai sun yi masa wato fahimta daban-daban. Daga ciki Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa shi wannan ragon sunan idan har yaro wato ya mutu ba a yi masa hakika ba, to ba zai ceci iyayensa ba. To ka ku ga wannan lalle yana nuna mahimmancin hakika. Katada yana ganin cewa za a haramta wa yaro cetan iyayensa ranar tashin alkiyama, me hujja ba su yanka masa ragon suna ba. Wasu malaman suka ce a'a, wato wannan hakika din yankan ragon suna da ake wa yaro ko jaririya ko yarinya, to yana sa yaro yayi tasowa nagartacciyar tasowa, kuma Allah madaukakin sarki zai bashi cikakken tsaro daga shedanu da sauransu. Ibnul Qayyim yake cewa wannan hakika din kamar wata fansa ce da kubutar da yaro daga dauri da kuma kurkukun shedan. Wannan duk shine abinda malamai suka faɗa. Al-Khattabi kuma yake cewa ma, duk da cewa malamai sun yi sabani akan wannan fassarar wannan hadisi, amma mafi kyawun abinda malamai suka faɗa shine abinda Imam Ahmad dincan ya faɗa, cewa idan uba bai yanka wa ɗansa ragon suna ba ko bai yanka ƴarsa ba, to wannan alfarmar da iyaye kan ci wato ta bangaren ƴaƴansu ranar tashin alkiyama, duba da cewa ƴaƴan kila ba su aikata laifuffuka ba, suna ƙanana suka mutu, to wannan cetan da Allah ta'ala ke bawa ƙananan yara su wa iyayensu, to lallai uban da bai yi wannan aiki gagarumi na yanka wa ɗansa ragon suna ba, to ba za a bashi cetan ainihin wato baban nasa ba. To wannan shine kusan abubuwan da ainihin wato muka tattauna. Malai ke cewa muna ɗan jan ya ɗan ja hankalinmu da wasu al'amura, cewa wannan ragon suna malamai sun yi sabani game da wajibi ne ko ba wajibi bane, duk da cewa zance mafi rinjaye malai yake ce mana wajibi ne yanka wa yaro ragon suna ranar bakwai, saboda hadisan da suke umarni da haka, kuma ba a samu wata hujja da ta nuna cewa wannan umarnin ba na dole bane. Sannan abu na biyu, mu sani cewa yanka ragon suna ga yaro ko yarinya yana da matukar tasiri wajen tasowar yaro. Sannan kuma godiya ce ga Allah madaukakin sarki bisa babban ni'ima da Allah ta'ala yi wa mutum na bashi ƴaƴa. Sannan abu na uku, na hudu kai, wannan hakika din ta kunshi maza da mata, za ka yi wa yaranka wato ɗanka namiji, za kuma kai wa yarinya da ka haifa mace, sai dai in namiji ne inda hali biyu, in mace ce kuma a yanka ɗaya. Sannan dukkan ka'idojin da ake so a kula da su wajen ragon suna, haka ce kowane irin rago kaga dama ko kowace irin tinkiya kaga dama, kawai siya za ka yi ka yanka, a'a, dukkan dokokin da aka bayar wajen ragon layya, kada ya zama gurgu, kada ya zama mai ido ɗaya, kada ya zama mai kaza, kada ya zama mai kariyayyen ƙaho wanda yake jini, kar duk waɗannan, to haka ita ma dabbar suna lafiyayya ake so ka samu, kar ka samu wata kyamushashiya, wata marar ainihin wato a mamura a jikinta, wata wadda ta ji jiki kwana biyu ainihin wato ta tsufa, ko kuma ainihin wato ba ta da cikakkiyar lafiya, kai ma arha ka gani bak, wato ka gani gara basa ka siya, a'a, ana son ka kula da wannan wajen dabbar da zaka yanka. Sannan an kwadaitar wajen yi wa yaro aski, wannan shi ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da yaro shine a yi masa aski, har ma ainihin wato aka ce ita sumar da aka yi masa aski din a auna nauyinta, a bada sadaka gwargwadon karfin uban yaro, a auna nauyinta, sai kuma uba ya dinga dora kudi ya danganta da wadatarsa, ko naira 10-10 ko 20-20 ko 50 ko 100-100 ko 2000 ma gwargwadon nauyin wannan sumar, sai ya bayar sadaka. Sadan gaba ta karshe mun tattauna game da shada shayarwa, ma'ana shayar da jariri. Yana daga cikin abinda aka ce uwa ta kula da shi kwarai da gaske wajen kokarin shayar da ɗanta har zuwa lokacin yaye shi. Wannan shayarwa irin ta ɗabi'a wadda yaro ke samu daga uwa tana da tasirin gaske wajen tasowar yaro da kuma lafiyar yaro. Sannan Allah madaukakin sarki kan shiryar da iyaye mata wajen shayar da ƴaƴansu wato tsawon shekara biyu ga wanda take so ko uban da yake so a samu cikakken wa'adi na shayar da ɗansa to shekara biyu ne kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa ka cikin suratul baqara aya ta 233 saboda yaro yana jin wannan tausayin na uwa a lokacin da ake shayar da shi da haka kuma yana da bukatuwa zuwa ga haka har ma muka kawo wata nazariya cewa likitoci sun tabbatar da cewa wato annahuna kartifa'an fi nisbatil isabati bi amradil atfal wai hawhawar kamuwa da cututtuka da yara kanana ko jarirai ke samu da kuma rasharashan su ma wannan din yana da alaka da ainihin wato shayarwa irin ta bulumboti maimakon a uwa ta kare yaro a jikinta yana jin dumin jikinta ya sha madarar nonanta kai tsaye ba tare da ainihin wato fida ko bulumboti ko kaza ba to wanda wannan bulumbotin wani lokaci za a ga ba cikakke tsafta gare shi ba wani lokaci wani kwaro ko kuda ya hau kai yayi kashi ko kaza to sai ga yaro ya barke da gudawa ko rashin lafiya ko wani abu mai kama da haka to malam duk yayi mana bayani akan haka muka yi ta ba da misali da hatta shayar da su madara da ake yi to an dan ja hankali cewa wani lokaci za a ga ka fadi wani kamfani to sai zama ko ka tallata shi ko ka aibata shi an fahimta mun yi ta ba da misali da wata madara satin da ya wuce to kawai na dauka sunan madara ne ashe sunan wani kamfani ne ko to kaga fadan sunan kamfani a wajen karatu wani lokaci zaka iya mutu su talla kuma gurin karatu ba wajen talla bane ko wani lokaci kuma kila ka iya fadan wani wata illa kila shi wannan kamfanin ko kuma wannan madarar da muka yi ta bada misali la Allah ta samu ainihin wato kyakkyawar recommendation daga masana lafiya cewa ba ta da illa to amma dai ko shakka babu abin da muke ta kokarin mu fito da shi satin da ya wuce shine nonon uwa ya fi tasiri ya fi lafiya domin shi nono ne na dabi'a ina fata an gane dan haka ya fi a samu wata artificial madara a ce a bawa jariri matukar uwar lafiyar ta kalau tana da wadataccen nono to wannan shi aka fi so a samar ga ainihin wato jariri za mu tashi dai akan dai wannan mas'ala ta shayarwa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa limalir rida'ati min atharin fil murtadi' sabida irin tasirin da shayarwa take da shi game da shi wanda ake shayarwa din faqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tustarda' al-hamqa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abawa mai raunin hankali gabuwa wawa wadda take ba ta da kimtsi ko nutsuwa a ba ta shayar da jariri ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a ba da yaro reno ana ganin ko uwarsa ta rasu yana karami ko kuma ba ta da cikakkiyar lafiya ko ba ta da nono cikakke da zai samu ya sha ko kuma ainihin irin al'adar nan ta larabawa da akan dauki yaro dan ya samu wasa gogewa irin ta karkara ya samu harshen wato kada ya zamanto ya taso da gurbataccen yare ya taso da yare na asali na kabilar su sai a kai shi ya taso a kauye a ba wata mai shayarwa ta sha da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle a kula duk wanda za a bata renan yaro ko kuma shayar da yaro to lalle a duba mai nutsuwa mai hankali mai tarbiya mutuniyar kirki domin shayar da nono ga yaro yana da tasiri game da shi yara shi yasa naha annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana an tustarda alhamqa aduba wajen sharuwa aduba wata wanda take hamqa ita ce da'ifatul aqal mai raunin hankali a ce a bata shayar da yaro duk da cewa wannan hadisi ne wanda yake mursal an gane ko ibnu hajar ya ce hadisi ne da'ifi banda ma kasantuwarsa akwai irsali a cikin sa to sannan kuma hadisi ne da'ifi saboda a cikin isnadin akwai wasu majhulai wasu wanda ba sani ba mutum biyu akwai Ziyad As-Sahami kaman yanda Al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗa cikin Taqribut Tahzib ana ce masa kuma wa yuqalu huwa maula Amr ibn al-As an ce kaman wannan mutum kaman bararran bawa ne na Amr ibn al-As sannan nabiyin su akwai Hisham ibn Isma'il al-Makki shi ma majhul ne kaman yanda yazo cikin Taqribut Tahzib na Ibn Hajar da haka hadisin wannan cewa kar a bawa wanda take mai raunin tunani shayar da yaro ta fuskar isnadi dai hadisin bashi da inganci ina fata an gane قال ابن القاسم رحمه الله ابن القاسم رحمه الله يا فدات في حاشيه الروض اتكن حاشيه الروض للتابين تعليقا ينا مي تعليقي على هذا الحديث اكن ونا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقاء لان للرضاعه سي ابن القاسم يكي تشوا سبيدا ايت الشايروا تاثيرا تنا ده تاثيري فطبا ادبيعه dakan aka duba mai kaushin zuciya ta shayar da yaro to zai matukar wahala ga yaro bai taso da kaushin zuciya ba in aka duba wata sakara aka bata sakariya aka bata shayar da yaro to ba mamaki ga yaro ya taso wani sakare da shi ma haka idan aka duba wata mai kaifin kwakwalwa mai basira ta shayar da yaro akwai yiwuwar a samar da haziƙin yaro idan aka duba wata mai hakuri ta shayar da yaro nonan zai iya tasiri wajen tasowar yaro ya zama mai hakuri ko mai gaskiya ko mai tausayi ko mai taimako duk waɗannan suna da tasiri to kaga duk wannan fa ana gaya maka kai a matsayinka na wanda zaka nemi aure fa an gaya maka wanda zaka aura domin galibi da yanzu wanda take shayar da yaro uwarsa ce so kaga idan uwa ta zamanto tana da naƙasu to komai irin tarbiyyar da zaka yi akwai gubar da ya tsotsa ne tun yana jariri na farko a cikin cikin ta ya kwanta wata tara sai da aka yanke cibiyarsa daga jikinta ya fito duniya yayi wata yayi shekara kusan biyu yana tsotsar ainihin wato mamanta to ka gaya min wannan yaron dai ba ka'idar Allah ta yi khurujul hayy min al mayyit ba a ce bai ɗebo ɗabi'u da halaye irin na wannan mata da yana nuku da ita tsawon lokaci ba ai wannan shine yafi zama abun ban mamaki dan haka ba kilkili ake kallo ba dan uwa wajen neman aure duk wannan fa yana daga cikin abin da zakai annadamu alama fata bayan ka riga kai auren daga baya to duk ana nuna maka wannan kaga maganar mu da ba mu da al'ada din dai ba mace ce ta rasu ba a dauki jariri a ba wata mace san ta shayar da shi uwarsa da ta haife shi ita za ta shayar da shi to kaji ashe nonon uwa yana da tasiri wajen zaman yaro abin da ya zama an gane ko to wannan shine abin da Ibn al-Qasim yake faɗa cewa shayarwa tana da tasiri fitde ba a ɗabi'a da haka ɗabi'ar yaro tana da alaka da ɗabi'ar wanda ta shayar da shi thumma qala sannan Ibn al-Qasim ya kuma cewa wa haka al-qadi yayo hikaya ya hakaito wata magana anna manirtada'a min imra'atin hamqa duk wanda ya sha nonon mace mai gabuntaka da rashin nutsuwa da rashin lissafi ya sha nonon wanda ba ta da kimtsi ko nasisin kwabo kharajal waladu ahmaq wannan dan za a yaye shi daga wato wanda wato za a yaye shi daga wajen waccan mace zai taso ahmaq wawa shi ma saboda wanda ta shayar da shi ita ma hamqa ce to ya sha nonon hamqa ba abun mamaki bane dan shi ma ya zama hamqa dan ya zama kai ahmaq ma wa manirtada'a min sayyi'atil khuluq wanda ya sha nono daga mace wanda take mai miyagun dabi'u da halaye marasa kyau ta'adda ilayhi wadannan halayen marasa kyau za su tsallaka zuwa ga wannan yaron za su yi ta'addi zai nasu da waɗannan ɗabi'un wa manirtada'a min bahima shi sa suka ce duk wanda ya sha nonon dabba kana balidan zai zama takkwali kal bahima kamar ita ainihin wato dabba din an san takkwali yayi ko yawa abada Allah daƙiƙi an gane ko yawa zai zama daƙiƙi na bata an gane wa manirtada'a min bahima ma'ana duk wanda ya sha nonon wanda take bahima dabba to kaga dan yayi halayya irin ta dabba babu mamaki na bata an gane tunda ya taso tun yana karami ya sha wannan ba wai kai da ka girma ka sha nonon saniya ba ka ce zaka yi da hali irin na saniya ba haka ake nufi ba an gane ko yawa ana nufin yaro wanda ya sha nonon irin wannan dabbar shayarwa irin lokacin da shayarwa take da tasiri wanda da wannan nonon yake ake gina jikinsa tsokarsa tana tofuwa kasusuwansa suna ƙara ƙarfi da wannan abin da yake ta sha to sun shiga jikin sun zama sun shiga tsoka sun shiga bargo sun shiga jini sun shiga komai da komai na jiki a haka mutum ya taso haka zai tasirantu da wannan nona ka koma cikin hashiyatu ar-raud al-murad al-murabba mujalladi na bakwai shafi na 106 na Sheikh Abdulrahman ibn Muhammad ibn Qasim shi kuma wancan hadisin kamar yadda muka faɗa hadisi ne wanda yake la na annabi sallallahu alaihi wasallam an tustarda al-hamqa hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin marasil hadisi na 207 Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra mujalladi na 7 shafi na 464 hadisi na 15682 wa qala ibn Qudama rahimahullah ibn Qudama rahimahullah ya faɗa a cikin littafinsa al-Mughni yace fa innahu yuqal ana cewa innar rida'a lallai shayarwa yugayyiru diba'a tana canza dabi'a misali a dauka uwar yaron mutuniyar kirki ce da ta haife shi sai ta mutu bayan ta mutu sai aka bai wata ban maimakon a tsaya a duba wannan karatun ba a duba ba sai aka duba wata wadda take ba ta da halin kirki sai aka bashi aka bata shi ya shayar ta shayar da shi to wannan shayarwa tana iya canza dabi'ar yaro daga dabi'ar ainihin mahaifiyarsa ya koma zuwa ga dabi'ar wadda ta shayar da shi na fata an gane to sai malam Ibn Qudama ko kuma ainihin wato Dr. Abdul Salam Ibn Abdullah Sulaiman yake cewa kaifa bi ashabil halibi sunai to ina ga ma'abota shan nono ko kuma madara as-sunai artificial wadda ba ta asali ba ina ga yaran da aka dinga shayar da su madara da ba ta asali ba ba nonon uwa ba alladhi la yudra masdaruhu wanda ba ma san daga inda take ba sannan wala man sana'ahu ba ma san waye yayi ta ba ina ga madarar da kawai ganin ta kai a cikin kwali ko ganin ta kai a gongoni baka san daga kasar da take ba amma kaga kasar baka san waye yayi ta ba daga wani kamfani da me aka hada kazo ka dinga aka dinga shayar da yaro in har wancan yana da irin wannan tasirin to ina ga wannan madarar da ba ma san daga inda take ba ma san wanda yayi ta ba abu na 11 daga cikin abin da ke taimakawa wajen samun nagartattun yaya da kuma samun tarbiya ga yara addu'a mahma yabzulul walidani min juhudin duk yanda iyaye suka kai matuƙa wajen kokari fi tarbiyati abna'ihim wajen tarbiyantar da ƴaƴansu illam yu'inhum Allah in Allah bai taimake su ba wayuwaffiquhuma subhanahu Allah subhanahu wata'ala bai musu tawfiki ba bai musu gadar dogo ba falan yujin ya shay'an wannan tarbiyyar da suka yi ta gwagwagwa safa da rana da daddare suna ta ba yaro ba za ta amfanar da yaro da komai ba da haka abu biyu ne abu na farko sababi abu na biyu kuma tawakkali wayannan abubuwan da ba sa rabuwa kar ka ce to tunda haka ne kawai in ta addu'a ma ashe duk in kai shi makaranta ko in bashi da jahilci duk ba shi yake sa ya zama mutumin kirki ba in kwabe shi ko ka in kwabe shi ba shi yake nuna ya zama mutumin banza ko mutumin kirki ba ya shiga cikin ƴan daba ko ya shiga cikin ainihin limamai ko ainihin ladanai a masallaci ba shi yake sa ya zama mutumin kirki ba bari kawai kyale shi a wannan ba shi yake nufi ba kusan duk abin da muka karanta a baya kusan sababi ake karanta maka to shi kuma sababi bayan an yi riko da shi sai kuma a dogara ga Allah sababi shi kadai ba shi ke sa ka samu ba yanzu kana iya zuwa kasuwa ai kai riko da sababi kuma lalle ne kai ciniki ba lalle bane ina fata an gane dan haka fa iza azamta fatawakkal ala Allah kai riko da sababin da danka zai zama mutumin kirki bayan kai wannan kuma kai ta addu'a kar ka dauka iya wato horon da kake yi masa da discipline da tsoranka da ake ji a gida wannan kadai ya wadatar a'a kana yi kuma ko da yake yanzu in kace ayi ana yi in kace a bari ana bari in ka tsawata ana tsawatuwa to duk da haka ka ci gaba da addu'a domin malam yana gaya maka cewa duk yanda ka kai ka kura maleji wajen tarbiyantar danka to in ba Allah ya taimake ka ba yayi maka gadar dogo to sai ga karshe dai ba za ta amfane shi ba wannan tarbiyar ولذلك دان هكا عليك بالدعاء واجبيني اكنك امتصينك نا اوبا
wajibi ne ka dinga addu'a. A matsayin ki na uwa wajibi ne ki dinga addu'a. Wat tadarru'u ilai da kaskantar da kai zuwa ga Allah. Wajibi ne a matsayin ka na uba ka yi dukkan abin da zaka yi na tarbiyantarwa, na nusantarwa, na bada shawara, na nasiha, na horo ka kai yaro makaranta duk kai abin da ya kamata na danka ya zama mutumin kirki, mutumin arziki. To duk da haka kuma ka dinga kwantar da kai gaban Allah subhanahu wataala, kana nacewa kana marere cewa Allah da addu'ar cewa Allah ya shiri yaranka. Bi an yahdillahu dhurriyyatak, ka nace da yiwa Allah addu'a, wato ka nace da roƙon Allah da kwantar da kai zuwa ga Allah na Allah ya shiryi zurriyarka. Wato haka sai yawanci sai ka dinga addu'ar Allah ya shiryi danka, zurriya ake roƙo addu'a domin danka zai girma, shi ma zai aure, zai haihu. Yarka zaka aurar da ita, ita ma za ta haihu, za ta haifi yaya. In kana yin addu'a wa zurriyarka, to kana nufin da kai da ƴaƴanka da jikokinka da tattabakunnanka da tattabakunnan tattabakunnanka da gashi nan dai duk kai musu addu'a. To sai ga channel din in aka tawo sai gan shi gwanin ban sha'awa. Kakannin ba matsala, iyayen lahiya lau, sannan ƴaƴan su ma sun taso cikin tarbiyya mai kyau, jikokin su ma sai ga dai kafin kaga wani wanda ya fandare, to sai dai kuma in wata jarabawa ce ta Allah madaukakin sarki. Za ka ga kuma za ka ga in ka tashi za mu karanta addu'ar Annabi Ibrahim, za ka ga addu'ar da yake yi da zuriyarsa, Annabi Zakariya shi ma da zuriyarsa, duk za ka ga ana son wannan. Da haka ka kula wajen yin addu'a, kar ka dinga ƴaƴan nan nawa jikokinka suna nan tafe, ko da yake yanzu ƴaƴa ne da kai baka fara jikokin ba, to ai jikokin suna zuwa. Wani lokaci ɗanka bai jama magana ba sai jikanka ya jama magana, wani lokaci ɗanka bai ɓata ma suna ba sai jikanka ya ɓata maka suna, ko baka lura ba ne? An gane ko? فالدعاء من ابرز الاشياء المعينه على تربيه الابناء. مالكي كاغا الدعاء تانا daga abubuwa na wayanda suka fi bayyana karara da suke taimakawa wajen tarbiyyar yaya. Addu'a kaga addu'a min abrazi al-ashya, a cikin dukkan abubuwa al-mu'ina da suke taimakawa ala tarbiyati al-aulad abna, wajen tarbiyyar yaya. To addu'a min abrazi tana daga cikin wanda tafi fitowa fili. Qala ta'ala, ubangiji ta'ala yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshidun. Allah yace wa idza sa'alaka ibadi anni, idan bayina sun tambaye ka game da ni, shin a nesa nake? Amsa addu'a ta ana bata lokaci, ana makara da roƙona? In bayinka sun tambaye ka game da ni, fa inni qarib, kace a kusa nake, ba nesa nake ba. Da haka in kana addu'a kamar yadda muka karanta nan a cikin usulus sunna hadithin fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba, yace ku saurara wa kanku, ku tausaya wa kanku, ba sai kai kwaroroto da kwarmato duniya ta ji ka ban kana roƙon Allah, domin wanda kake roƙo ba kurma bane, ba wanda baya nan bane, sami'un kuma qarib, mai ji ne kuma yana kusa da kai. To shine Allah ta'ala ya kuma maimaitawa a wannan aya cewa wa idza sa'alaka ibadi, idan bayina sun tambaye ka anni game da ni, fa inni qaribun, gaya musu a kusa nake, ujibu da'wata ad-da'i, ina amsa kiran mai kira, idza da'ani, idan ya kira ni. Kafin ka yi auren ma roki zurriya ta gari, bayan ka yi auren ba haihu ba roki zurriya ta gari, bayan ka fara haifa ƴaƴan ka ci gaba da addu'ar zurriya ta gari. Kai koda an samu jarabawa da ibtila'i, wani ya fandare cikin yaya, kar ka yanke kauna, ci gaba da addu'ar Allah madaukakin sarki ya dawo da shi kan hanya, domin Allah madaukakin sarki ya gaya ma yana nan kusa da kai, kuma yana amsa kiranka in ka kira shi. Suratul Baqara aya ta 186, wa min du'a'i ibadir rahman, yana daga addu'ar bayin ubangiji mai rahama, bayin Allah na kware, yana daga cikin addu'ar da suke yi. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Yanzu ma ko budurwar bai fara ba amma yana yin wannan addu'ar. Ina fata an gane. Rabbana
ya ubangiji hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun, ya Allah ka bamu waɗanda za su zama sanyin idanunmu, ka bamu waɗanda za su zama farin cikin rayuwarmu, min azwajina daga matanmu, wa dhurriyatina da zurriyarmu, in ka ce zurriya kaga ƴaƴa jikoki tattaba kunne duk suna ciki, ya Allah ka bamu waɗanda za su zama farin ciki da sanyin idanunmu daga cikin matan da za ka bamu, ya Allah. Kaga mutum bai ma yi auren ba yana addu'a, ibadur rahman kenan, ba su yi auren ba ma suna roƙon wandun matan da za su aura Allah ya ba su wadda za ta zama sanyin idanunsu, Allah maɗaukakin sarki ya ba su wadda za ta zama farin cikinsu, sannan in ya tashi ba su ƴaƴa suna roƙon Allah ta'ala ya ba su ƴaƴa waɗanda za su zama farin ciki da ainihin wato natsuwa a rayuwarsu. Sannan waja'alna lil muttaqina imama, ya Allah ka sanya mu zama ababan koyi ga masu tsoron Allah. In an kalli gidanka a dinga kwatanciya ce kai masha Allah da gidan wani, wallahi da an tashi ana neman zuriya ta gari a ce aje ka gidan wani, a dinga kwatance da kai. Shine waja'alna lil muttaqina imama, duk wani mutumin kirki yana kwatance da kai, yana kwatance da family dinku, yana kwatance da gidanku, masha Allah. Waja'alna lil muttaqina imama, suratul furqan aya ta 74, wa ha huwa al-khalil abul anbiya, ga annabi ibrahim badadin allah baban annabawa alaihi salatu wassalam, yad'u li abna'ihi, yana yi wa ƴaƴansa addu'a. Annabi ibrahim yana daga cikin manzanni, a manzannin yana daga cikin ulul azm, a ulul azmin ma yana daga cikin mai matsayin khulla, amma annabi ibrahim yana addu'a ga ƴaƴansa. Sai kai dan kaga ƴaƴanka lafiya lau suna ta tafiyar su babu wanda ya kauce, kake ganin babu matsala ba sai kai addu'a ba? Akwai wanda ya kamata ya fi ka samun tabbas na ba sai yayi addu'a ba irin annabin Allah? Amma annabi Ibrahim alaihi salam yana cewa wajnubni wa baniya an na'budu al asnam, ya Allah wajnubni ka nisantar da ni, wa baniya ka nisantar da ƴaƴana an na'budu al asnam, kada mu bauta gumaka, dan babu tuntube wanda yafi muni irin tuntuban imani, babu miscall da ya wuce hasarar imani da rashin aqida. Duk wayannan gurbatattun aqidan da kake kallo a iya ana cikin tafiya kaga wani cikin jikoki ko cikin ƴaƴa ko cikin kaza, kawai wani ya kwaso irin wannan aqidar kuma ya shigo da ita, kuma yana cikin ahlul baiti ba inda zaka yi da shi, yana cikin yan gidan, dan ya kwaso wata aqida gurbatacciya ya zo ba za a ce ba dan gidan bane, dan ya zama marar tarbiya ya zama dan daba ana kallon sa ya sha sholusho ya bugu yayi mankasa, haka zai zo ya shiga gidan, kana kai da shi danka ne. Shi sa annabi Ibrahim yake ta roƙon Allah ya ce wajnubni wa baniya an na'budu al asnam, ya Allah ka nesantar da ni da ƴaƴana kan mu bauta gumaka, a ce kaman dan annabi Ibrahim a ce yana bautar gunki. Lalle annabi Ibrahim zai damu, zai shiga cikin damuwa matuƙa, a ce kai kana da natsuwa, kana da nagarta, kana da tarbiya, iyalinka ita ma haka, amma Allah ya jarabce ku da ɗan da yake shi kuma mara jin magana, ba za ku ji daɗi ba, ya wuce a ce ɗan gidan wane ne, a ce albasa ba ce halin ruwa ba, kai wannan abu ba shi da daɗi, ko kuma ma ɗan malami ne a ce wowo kenan ɗan malam ka ƙi halin malam, a wannan kaga shi ma ba daɗi. Wani irin ya za ka tona zuciyar, yanzu duk wanda ɗansa ya zama ɗan daba an gaya ma yana jin daɗi ne? Akwai wanda yake farin ciki yake alfahari don ɗansa ya zama ɗan daba ko ɓarawo, don ƙasa ta zama karuwa ta zama mazinaciya? Akwai wanda yake murna ko take farin ciki? Akwai wanda uwa in dai ta gari ce akwai wanda za ta yi murnar haka? To shi sa za ka ga magabata ba sa sakewa kullum cikin yi wa ƴaƴa addu'a yake. Allah ya sa mu gane. Surati Ibrahim aya ta 35, wa qal annabi Ibrahim a wani gurin yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Annabi Ibrahim yace rabbi, ya Allah ij'alni muqimas sala, ka sanya ni cikin masu tsayi da sallah, ka sanya ni in zama mai tsayi da sallah, wa min dhurriyyati kuma da zurriyata, kar a samu a cikin zurriyata akwai mai wasa da sallah, kar a samu a cikin zurriyata wanda yake tariku sala, kar a samu a cikin zurriyata wanda zai ma ƙin sallar gaba ɗaya.
annabi Ibrahim yana yin yana roƙon Allah madaukakin sarki ya kare zurriyarsa daga dukkan irin waɗannan fitintunu irin na imani fitintunu irin na aqida suratu Ibrahim aya ta 40 wa zakariya alaihi salam yad'u rabba ga annabi zakariya alaihi salam yana roƙon ubangiji hunalika da'a zakariya rabba to anan ne fa annabi zakariya ya roƙi ubangijinsa ga addu'ar da annabi zakariya yace qala yace rabbi ya ubangiji habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah ka bani zurriya tsarkakakkiya tsaftatacciya min ladunka daga gare ka innaka ya Allah kai sami'u du'a mai jin addu'a ne ba a samu zurriya ba amma ake wannan addu'ar ba a samu zurriya ba amma ana addu'a in Allah zai ba da zurriya ya ba da tayyiba Ali Imran aya ta 38 وقال تعالى وبنجي تعالى يتي قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قال يتي ربي يا وبنجي أوزعني كبان داما كسا أن أشكر نعمتك ككمسا من إن زمم يقودي ونعمرك كر إن زمم بتلو ya Allah ina so ka sa ni in zama mai godiya ga ni'imarka kada in ci in share baki in ki in godiya ga ni'imarka allati an'amta alayya ni'imar da kai a kaina wa ala walidayya da kuma ni'imar da kai wa iyayena wa an a'mala salihan ya Allah ka kimsa min in zaman to mai yin aiki nagari tardahu da zaka yadda da shi wa aslih li fi dhurriyyati kaga mahallu shahid ya Allah ka gyara mun zurriyata ya Allah ka shiryar mun da zurriyata inni tubtu ilaika ya Allah ina mai tuba izuwa gare ka wa inni minal muslimin ina daga cikin masu miƙa wuya suratul haqab aya ta 15 wa qala Allah Allah ta'ala ya bada labari an imra'ati imran game da matar imran mahaifiyar wato nana maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim sai Allah ya ce mai fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya haga addu'ar tayi addu'ar imran ta karbo an fahimta ko yace wa inni u'izuha mahaifiyanna na maryam tace wa inni u'izuha bika ya Allah ina neman ka tsare min ita ya Allah ka tsare ta ba ita kadai ba ya Allah wa zurriyataha da kuma zurriyar didda za su biyo ta karkashin ta minash shaytanir rajim daga shedan wanda yake jefaffe yarinya tana jaririya amma ana addu'ar Allah ya tsare ta daga shedan ya kuma tsare zurriyar ta gaba daya domin jikokin ka fa yayanka ne fa yawanci mutane sun suna fahimta kuskure a kan haka jikan ka danka ne shi yasa zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib me yasa ya tsallake baban sa yace shi dan gidan abdul muttalib ne abdul muttalib kakansa ne shine ya haifi mahaifinsa amma yace ni annabi ne ba ƙarya bane kuma ni dan gidan abdul muttalib yawanci zai mutunce ayo ni jika zai taya min da hankali ne kaza kaza ƴaƴana ba su taya min da hankali ba jikan ka ma dan ka ne ko ba ku ji mutane suna irin wannan a jikan ka sai taya ma da hankali mana domin daga tsatsan danka ya fito fa channel dinka ne fa ai yanda kake son danka to ya kamata ka so jikan ka ma haka in yana nagarta ka dinga murna da farin ciki in kuma ya saki layi dole ka ji ba dadi domin wani bangare ne naka suratu ali imran aya ta 36 wa fi sahihai hadisi ya zo cikin bukhari da muslim annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين كدوبا النبي صلى الله عليه وسلم كدوبا وإنن جيكو كيناس نقرتتو سركا كادك جدن سركي أما النبي صلى الله عليه وسلم ينا نيما والحسن ده حسين سري هما بذلك جاء الدوار نيما سرم فدك الشيطان إذن هر أنباوا سنا سوران شر الشيطان suna nema wa kansu da zurriyar su tsarin shedan kai wani irin nagarta gare ka wace wani irin tsarki gare ka da kake ganin ƴaƴanka sun sha shedan ba zai iya kawo musu ziyara ba shedan ba zai iya danyi musu shawagi ba
wace irin tarbiya ka ba ƴaƴanka da kake ganin shedan ba zai iya wa ɗaya daga cikin ƴaƴanka suke na kuma ya biyo shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan wa husayn yana nema musu tsari fa yaqul yana cewa u'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma u'idhukuma tun suna yara ƴan kanana yake cewa ina nema muku tsarin Allah da kalmomin Allah cikakku ina tawassuli da kalmomin Allah cikakku wajen nema muku tsari daga me min kulli shaytanin daga kowane irin shaytan wa hamma hamma suka ce dukkan abin da yake kwaro ne kuma mai cutarwa kunama miciji dukkan ire-iren waɗannan ana kiran su ham hawam kenan hawam kwari waɗanda suke ya Allah ina neman tsarin ka ka tsare min waɗannan jikoki nawa daga dukkan shaytan wa hamma daga kuma dukkan abu wanda yake mai dafi ko dukkan wani abu mai cutarwa wa min kulli aynin lamma kuma ya Allah ina neman ka tsare min waɗannan jikoki nawa daga dukkan ido mai cutarwa kambun baka kenan aynin lamma na fata gani wa yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakaza kana ibrahimu abi yu'awwidhu bihi ma isma'ila wa ishaq hajiko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka nan babana annabi ibrahim yake nema wa ƴaƴansa guda biyu tsari isma'il da ishaq da wannan addu'a ka rike su ka dinga yi wa ƴaƴanka wannan hadithi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 3371 Imam Abu Dawud hadithi na 4737 Ibn Majah hadithi na 3525 Imam Tirmidhi hadithi na 2060 kuma yana cikin Musnad na Imam Ahmad mujalladi na 4 shafi na 20 hadithi na 2112 wa ya lal asafi shadid abun takeici da bakin ciki shine wayalal asafi shadid abun bakin ciki abun takeici inna kathiran minan nisa da yawa daga cikin mata wa ba'dil aba da wasu ma daga cikin iyaye maza badala an yad'uwa li auladihi a madadin mutun ya dinga yi wa ƴaƴansa addu'a ta gari idza gadiba idan yayi fushi ko suka bata masa da'a alaihim sai ya dinga yi musu muguwar addu'a ka gani Allah wajaranka zaka dinga jin irin wannan mutumin banza tsinanne akwai masu tsine wa ƴaƴansu ma in Allah ya yarda ba za ka gama da duniya lafiya ba ko ba masu ga ƴaƴansu haka zaka jin uba ko uwa saboda an yi fushi annabawa suna cewa ƴaƴansu addu'ar su zama nagari yanzu a wannan lokacin da ake rayuwa har ma mutum zai amma bari da wannan musibar da ake ciki har sai ka karo wa mutane wata musibar ka tsine wa ƴaƴanka kuma tsinannin su ƙara yawa a gari kuma abubuwa da su damu mutane dan Allah ka yi hakuri bawon Allah dan Allah su ma waɗannan didda aka kwance musu takunkumi suka addan muna tarokon iyayensu wallahi addu'o'insu karɓaɓɓu ne a wajen Allah dan Allah ku taimaka kowa ya yi wa ɗansa addu'a duk lalacewarsa duk yanda ɗanka ya kangare yi masa addu'a in kika sa goshinki ƙasa ga yawa Allah Allah ya dawo da shi kan hanya wa ma zalika ala Allahi bi aziz amma kowa ya yi wa ɗansa baki kuma in kai wa ɗanka baki ya lalace ba inda kai kaɗai zai dinga zuwa yana casawa kaga ba ruwan kowa dama tsuntsun da ya ja ruwa to amma ya casa kai ya zo ya dinga casa mutane baka huta ba al'ummar unguwa ba ta huta ba mutanen gari ba wanda ya huta in ranka ya ɓaci yi masa addu'a ka ce Allah ya shirye ka in ranka ya ɓaci a matsayinki na uwa bakinki yana da kaifi akan ɗanki ki masa addu'a ki ce Allah ya shirye ka duk lalacewarsa duk rashin jin maganarsa iyaye suna da tasiri addu'arsu tana karɓuwa a wajen Allah ku taimaka wa kanku ku taimaki al'umman musulmi ku dinga yi wa ƴaƴanku addu'a da baki mai kyau sai ga cikin yardar Allah sai ga Allah ya taro wanda ya kauce daga kan hanya ina fata an gane Allah ya sa wanda ake maganar da su sun ji
to shine malai yake cewa abun bakin ciki da takeici ka ga da yawa daga cikin mata da ma wasu cikin iyaye maza maimakon addu'a ta kware ga yaya sai kuma idan mutun yayi fushi ko aka bata masa sai ga kuma yana yin muguwar addu'a da tsinuwa da la'anta ga yaya wa ala zalika yajibu tajannubi addu'a alaihim a bisa ga abin da muka karanta ya gabata wajibi ne iyaye su nisanci muguwar addu'a da mugun baki akan yayansu yaqulu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min allahi sa'atan yus'alu fiha ata fa yastajibu allah rawahu muslim manzo allah yace kar ku dinga yi wa kanku muguwar addu'a ka san akwai wanda shi karan kansa ba bai kyale ba kawai sai ka ji ya ce shi din nan fa da kuke gani shi wawa ba karan matsiyaci bane kaga yana cewa kansa addu'a shi kadai an gane ko ko yace shi ma fa in fa ya ga dama shi ma fa da ake ganin sa fa ba karamin takaddari bane ya dinga yi kansa yana jawo kansa wasu kalmomi wanda in aka yi sa'a lokacin amsa addu'a ne suka fada sai ya zama matsiyaci na fata an gane to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku dinga yi kanku muguwar addu'a kai kanka kai wa kanka ba'a ka zagi kanka ka tsine wa kanka ka jawo kanka bala'i ba gaira ba dalili annabi yace kar ku yi kanku muguwar addu'a wala tad'u ala auladikum kar ku dinga yi wa yayanku baki kar kai wa yayanka muguwar addu'a wala tad'u ala amwalikum kar ku dinga yi dukiyoyinku ainihin wato muguwar addu'a wani komai nasa shi ya la'anci kansa kuma komai ma sai ya la'anta da ya buga mashin ya kitashi ya ce wannan tsinan nan mashin wallahi kullun sai ya ga ina da uzuri sai ya kitashi wata rana za a yi tafiya kamar yadda muka faɗa wani ya tsine wa abun hawansa kuma ya kamo shi zai hawa annabi ya ce wallahi tsinan nan abun hawa ba zai bi mu ba ka gama tsine masa a gaban mu kuma ka kama shi ka ce zaka tafi da shi ba ya ce tsinan nan abun hawa ba zai bi mu ba amma wani da wayarsa ta yi wani abu ya tsine mata da ya dauko wanda zai sa ya ga ta zuge ya fada ciki ya tsine wa wannan to kaga abun sai ya hade masa yawa ya abu zai albarka kai da kai duk kai wa komai naka dukiyar ka ce kai ka siya ko aka baka amma kai mata baki kai mata addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tuwafiqu min allahi sa'atan annabi yana jan kunnan mu cewa mu kiyaye fa karfa mu dace da lokacin da yus'alu fiha mu dace da lokacin da Allah in an roke shi wata kyauta ko aka roke shi abu a cikin wannan fa yastajibu Allah Allah yana amsawa lokacin da ka tsine wa ya danka ya zama daidai lokacin da Allah ke amsa addu'a tsinuwa ta bi shi ka tsine wa abun hawanka a dace lokacin amsa addu'a ne tsinuwa ta bi abun hawanka ka tsine wa kanka ko wata dukiya taka a dace lokacin amsa addu'a tsinuwa ta bi wannan abu rawahu muslim wannan hadithin imam muslim ya ruwaito shi a cikin hadithin jabir wanda yake mai tsawo hadithi na 309 wa kam min insanin da'a li auladi mutum nawa ne wanda zaka ga yana yin addu'a ta kwarai ga yayansa wata darra'a yake kaskantar da kai ga Allah fi sahar dab da ketowar alfujir wajen asuba wa nashada rabbahu azza wa jal yayi taiwa ubangijinsa mai girma da daukaka magiya sami'u du'a wanda Allah ko maji roko ne mai jin addu'a ne mujibul muttar mai amsa wa wanda ke cikin tsanani ne fastajaba Allahu du'a'ahu kuma kaga Allah ya amsa masa addu'a mutun nawa ne mutun nawa Allah ya yaye wa damuwar ƴaƴa da suke sa su ciwon kai suke ba su damuwa suka tashi cikin dare dab da asuba din nan lokacin da Allah yake ta ina mai bukata an amsa masa suka sa goshin su suna addu'a suka roki Allah kuma Allah ya shirye da ƴaƴan nasu akwai wani da ake gaya min wani dan fashi dan ka san addu'o'i za ka ga ko da mutum fa ba daidai yake ban suka yi mai addu'a nan za ka ga yana tsallakewa wato abun ya ba wa wani daga cikin jami'a wato ma'aikata ne yake bani labari yake cewa dan fashi ne gawurtacce a wata jiha cikin jihohi za a yi wani bincike saboda wani dil da ya faru sai aka dauko shi aka kawo shi wata jiha to lokacin da ake fitowa da su sai shi wannan cikin jami'an sai gan shi yaro ne matashi kuma gashi kyakkyawa dama daga cikin lakabin nasa akwai kalmar ko mai kyau ko kyakkyawa ko wani abu mai kama da haka sai hankalinsa shi sai wannan ma'aikacin sai ya ja zuwa ga wannan yaron gashi mai kananan shekaru gashi lafiyayyen yaro mai kyau sai zai mai nasiha ya ce abu ana bukatar nasiha ka sai ya ce kai ba musulmi bane ya ce shi musulmi ne ya ce to musulmi a ce baya bukatar masa nasiha ko wa'azi ya ce shi gaskiya yanzu ba bukatar addu'a ba bukatar wa'azin sa yake ba abu in yana so ya saurare shi yanzu abu ɗaya yake so ya masa ya ce baba sai yake so a ɗauko masa ya ganta kawai shi baba sai yake so ya gani ya ce me za ka yi ya ce ai duk sanda zai fita operation sai ya je ya raba dare a wajenta ya ce kila bata san ma me yake ba ta ce Allah ya taimaka Allah ya ma albarka Allah ya ba da sa'a ashe sa'a matsiya ce sa'a ake mashi ya ce shi ya san inda ya zo suka yi ido hudu ya yi ta ga halin da yake ciki ya nemo ya nemi ta yafe masa in ta yafe mai ya san ba matsala zai fita kuma abin da ya faru kenan aka yi yanda za a yi a yan dabaru aka ga cewa an dauko mahaifiyar kafin a tafi da su aka je aka dauko ta ya zo suka yi abin da za su yi ya ce to ya gode shi wannan ma'aikacin ya ce wallahi shi bai san ya aka yi ba kawai sai aka ya ji an ce yaron na ya fita wayannan iyayen wallahi mutum ba karamin ganganci yake ban yana da su wallahi ya dinga wasa da su kaga iyaye wallahi addu'ar iyaye ai mutane suna mugun sakaci ga su suna raye su yi maka addu'a amma sai baka bukatar addu'ar su ai mutum ya samu matsala wallahi mutum yana da iyaye bai bi su ba ya samu matsala Allah ya samu mu wanye da namu lafiya an ce lokaci ya ci gabarin mu karasa a gurguje fastajaballahu du'a Allah ya amsa addu'arsa wa aslaha lahu waladahu kuma Allah ya gyara masa dan nasa ya shiri dan wa zurriyatahu da zurriyarsa fayajibu taharril awqatil munasaba lid-du'a dan haka wajibi ne iyaye su dinga kintatan lokuta da suka dace da amsa addu'a ko da yaushe Allah yana amsa addu'a amma ko su lokuta na musamman da Allah ta'ala ke jin addu'ar bayinsa to iyaye musamman wanda ƴaƴansu suka sauka daga kan hanya suke dauke-dauken magana suke ainin tada hankalin iyayensu da kuma al'umma to wannan lokutan ya kamata iyaye su dinga ribata wajen roƙon Allah ta'ala ya dawo musu da ƴaƴansu kan hanya kuma wannan bai gagara Allah subhanahu wa ta'ala ba insha Allah ta'ala sai mu tashi hadisin Abi Umama abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.